Bagi mayang kawya. Wasu jam'iyyun siyasa a Najeriya sun musanta nade-naden hadaka da wata jam'iyya. Duk da yake masana na hasashen wannan hadakar a dab da ranar zabe. Jama'a assalamu alaikum. Yanzu haka ƴan Najeriya sun kakkabe kura tare da matso da katunan zaben su domin tunkarar rufunan zabe a ranar Asabar. Inda za a zaɓi sabon shugaban ƙasa da zai gaji Muhammadu Buhari. Alƙaluman hukumar zaɓen ƙasar sun bayyana cewa jam'iyyu 18 ne suka tsayar da 'yan takarar kujerar ta shugaban ƙasa a wannan zaɓen. To amma kuma masu fashin baƙi na keɓance 'yan takara 3-4 da ake ganin za su yi tasiri a zaɓen na bana. Sun kuwa haɗa da Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki da Atiku Abubakar na babbar jam'iyyar adawa ta PDP. Da Peter Obi na jam'iyyar Labour Party da kuma Rabi'u Musa Kwankwaso na jam'iyyar NNPP. Wannan ya sa manazarta bayyana ra'ayin cewa akwai yiwuwar haɗakar wasu jam'iyyu ta hanyar marawa wani ɗan takara, musamman idan aka rumfari lokacin gudanar da zaɓen kamar yadda aka al'adanta. To sai dai gabanin yin haka, a lokacin gangamin yaƙin neman zaɓen ɗan takarar jam'iyyar PDP da aka gudanar a Yola, babban birnin jihar Adamawa, wasu jami'ai sun ba da sanarwa a madadin jam'iyyu 3 na AA da APM da kuma NRM cewa sun kulla kawance da PDP domin mara baya ga ɗan takarar nata Atiku Abubakar, lamarin da ya sa shugabannin jam'iyyun gaggauta fitowa ƙarara domin musanta wannan. Mejo Hamza Al-Mustafa shi ne ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Action Alliance, wato AA.
To wannan babban zagon ƙasa ne aka shirya, makirci ne, sharri ne, kuma da ƙarfin Allah gobe Litinin nan za ki ji yanda za mu yi a kai cikin doka da tsari, wanda muka san su ne suka je suka shirya wannan. Komai aka ba su ba mu sani ba, kuɗin da aka ba su, amma tallatawan da aka yi, ni a matsayina na ɗan takara, ga mataimakina, ga shi shugaban jam'iyya wanda kotu ta yarda da shi, shi ne chairman, bai sani ba, dukkanmu ba mu sani ba. Sai da muka ji kwatsam an faɗa a talabishin da rediyo cewa wai mun koma wata jam'iyya ta PDP daban. Ban san wannan ba, ban taɓa tunanin haka ba, kuma ba na haka, ina nan a matsayina na ɗan takara a jam'iyyar da nake.
To saboda haka matakai ne da wasu shugabannin jam'iyyarka suka ɗauka kenan kake nufi?
A'a, wani mutum ne na sani wanda su suka yi ta bi. Na san lokacin da suka fara shirya wani abu a watan Agusta da ya wuce, cewa idan lokaci ya gabato za su yi wa waɗansu daga jam'iyyoyin nan irin wannan abin da suka yi mun, don su nuna wa duniya cewa suna da ƙarin magoya baya, sauran jam'iyyoyin ma yanzu sun bi su, kuma wannan abin ya zo ya tabbata a yanzu. Amma da sunan Allah ana gaya wa dukkan magoya bayanmu a cikin Najeriya wanda suke jam'iyyarmu da kuma masu son Najeriya, ko ma a wata jam'iyyar suke, masu sanin halin da Najeriya take ciki, wanda an sun yarda da aƙida da muka ɗauko da tsoron Allah da tausayawa jama'a da kuma aikata gaskiya bisa amana. In dai sun yarda da abin da muka fitar muka tsara, to muna neman mutane su goyi bayanmu a canja halin da Najeriya take ciki cikin gaskiya.
Me zai sa su ɗauki waɗannan matakan in dai ba su tuntuɓe ku ba, ku da ku ne masu taka rawa a jam'iyya?
Wato abin asha'anan shi ne, na sani akwai mutanen da ba wai siyasar ba, ba kuma ƙasar ce a gabansu ba, abin da ke gabansu kuɗi ne. To wanda za su yi rashin gaskiya irin wannan, su zo su yi zagon ƙasa irin wannan a fili, su yi ƙarya ma mutane a fili, ya nuna ko da sun samu mulkin ma azaba da ƙarya za su zo su yi wa mutane a nawa tunanin kenan.
Ko bayan Mejo Hamza Al-Mustafa, sauran shugabannin jam'iyyun biyu ma sun musanta wannan da'awa.
Iliyasu Ismail Adamu, kuma ni ne mai magana da yawun jam'iyyar NRM, National Rescue Movement, kamar yadda kika faɗa. To maganan jam'iyyar NRM, jam'iyyar mu, cewa wai ta mara ma ɗan takarar PDP Alhaji Atiku Abubakar, to mu ma wani abu ne da muna zaune a cikin gidajenmu muka gani a kafafen yaɗa labarai. Abin ya girgiza mu ƙwarai da gaske, domin abin mamaki ne kana shugaban jam'iyya kuma mai magana da yawunta gaba daya a ce yau ga jam'iyyar ka can ta yi yarjejeniya ta mara ma wani dan takarar shugaban kasa kwana 6 ko 5 da kafin ayi zabe. Lallai wannan wani abu ne da ya ba mu mamaki kwarai da gaske.
Sunana Muhammad Musa Bagana, National Chairman na Allied People's Movement, tsofaffin shugabannin jam'iyya wanda National Chairman na lokaci sunansa Yusuf Muhammad Dantalle. To tun lokacin bai yadda cewa an zubar da shi ba, shi ma ya je na ta nasa hurumin da jam'iyyar mu alalin baya kan doka, mu muke kan doka, mu muke da ikon da zamu aiwatar da abin da ya kamata mu aiwatar. Abin da ya je yi a Yola ba da yawu ba, ba mu yadda ba, shi yanzu lokacin sa ya riga ya wuce. Lokacin mu ne yanzu da kotu ta bamu, kowa ya san cewa ba mu tsaya ma kowa ba tukun, ba mu ce ga dan takararmu ba tukun, amma nan da ba da dadewa ba za mu fada kuma kowa zai ji.
To duk da yake dai ana hasashen faruwar irin wannan hadakar, amma hankali ya fi karkata kan hadakar jam'iyyun da ke kan gaba-gaba, wato Labour Party ta Peter Obi da NPP ta Kwankwaso. To sai dai kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa kuma shehin malami a Jami'ar Usmanu Danforiyo ta Sokoto, Professor Bello Muhammad Bada, yana ganin a wannan karon da wuya a dafa kaza a jefar.
To ka san ga siyasa irin ta Najeriya babu abin da ba shi wa sai abin da bai yi ba. Amma duk jam'iyya wadda ba za ta tsaye da Peter Obi dan takarar shugaban kasa ba, kabila ce ba za su yarda ya haɗe da ita ba wannan karo. Suna son su ba da sako ga manyan kabilu biyu na Najeriya, su ne Yarbawa da Hausa Fulani, waɗanda ke ganin in Bayarbe ya shekara 8 ya ba Hausa Fulani shi 8, in ya gama ya ba Bayarbe, wato su ɗaya kabilu biyu madinansu, to suna son su aika sako bana. To shi yasa suna yarda a mahausai in su wa'yan takarar shugaban kasa. To babu yanda za a yi Kwankwaso shi ma shi mataimakin Obi a riga an gama ba shi yiwa gare shi. To kaga a nan an ruhe. To ba shi yiwa a ce maka Obi shi ko mu jam'iyya ta PDP, domin daga nan ya hita ai da ita ne yake da sabani. Shi ga nashi fahimta yana ganin kamar lokaci yayi da ita PDP za ta rama makura a niyyarta, za ta tsaye da dan kabilar Ibo wanda ya tabiye ya ga nasu gani siyasa ko ce idita. To tunda haka na ashe ita an mai babban laifi, to bai da'awa nan. Ita jami'ar APC dama in ya wuri bai taba daukar ta tashi ba, ita ma bata dauki cewa shi ma nata bane. To kaga akwai magana nan. Maganar Kwankwaso shi taso shi taho APC shiga mai da ita bai taso ba, amma kuma yana iya mata aiki ta karkashin kasa, kuma Allah ya sa ba a tuhuma ta aka haka nan. Eh shi ne akallan ko bai komi ba shi rage ma jam'iyyar da APC ke tsoro kuri'u a Kano, domin Kano wuri ne babba. To in ya rage mata kuri'u a Kano, to yawa APC yake. Amma maganar haɗe abu ne mawuyaci in dai ka duba abubuwan da kenan, domin kowane yana da manufarshi da dalilin shi da waɗannan abubuwa. Watan abu ne kamar akwai wata azaza, in ji mallam Bahaushe.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri inda a cikinsa za mu ji yadda ta kaya a zaben shugaban kasa da sauran zabukan na ranar Asabar. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda, sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.